Idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 126 cikin wannan sura mai albarka, suratul A'raf. Fadin Allah ta'ala, wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Yau zamu tashi farkon aya ta 127. Zamu ansa tambaya guda ɗaya ne kadai cikin dimbin tambayoyin da ke hannu. Abinda tambayar ke cewa, halaccin sanya kaya waɗanda suka ɗame jiki ko suka matse jiki game da 'yan mata, musamman lokacin da ake cikin hidima ta biki, shin ya halatta ko bai halatta ba? Wato, domin yanzu ta al'ada ta shigo, lokacin da ake cikin hidimar biki za ka samu cewa ƙawayen amarya ko dangin amarya, yayyanta da kannanta, sukan yi anko kaya iri ɗaya, kuma galibi sukan je a dinka musu kaya ne waɗanda za su matse jikinsu ta yadda komai na bayyana a jikinsu, sun ɗame su sun matse su ta yadda wata ba za ta iya zama ko tashi da wannan tufafin ba, tufafin ma na iya yagewa. To, hakikanin gaskiya wannan kaya su ne waɗanda hadisin manzon Allah ke gaskata a kansu, da yake cewa sinfani min ahlin nari lam arahuma qattu. Akwai waɗansu nau'ikan mutane, ƴan wuta ne, nau'ikan mutane biyu ban riga na gansu ba har yanzu, saboda a lokacin shi basu riga sun bayyana ba. Nau'i na farko, qaumun ma'ahum siyad yadribuna biha an-nas, waɗansu mutane da suka rike bulala a hannunsu suna ta dukan mutane da ita. Malamai masu fassara sun fassara waɗannan mutane da cewa su ne shugabanni azzalumai, waɗanda suka rike makogaran talakawa, suka rike dukiyar ƙasa, suka mayar da ita tasu, suka gallaza wa al'umma, suka ki sarrafa dukiyar ta hanyar duk abin da ya shafi gata ga talaka, ko gyaran hanyoyin mutane, ko abin da ya shafi kiwon lafiyarsu, ko inganta iliminsu, ko dukkan abin da yake haƙƙin talaka ne da kuɗin da suke nashi ne. Waɗansu malamai sun fassara wannan da cewa su ake nufi al-hukamu az-zalama, zalamai daga cikin shugabanni. Waɗansu kuma suka fassara hadisin da cewa a'a, abin da ake nufi da mutanen da suke rike da bulala suna dukan mutane, su ne dukkan waɗansu azzalumai da za su yi amfani da makami don cutar da 'yan uwansu musulmai, kamar 'yan fashi da makami, kamar 'yan daba da ake yin amfani da su a matsayin karnukan farauta, waɗanda za su riƙe makami su sa ruwa ne, 'yan sara suka su sa ruwa ne, su soki wane, su fille hannun wane, su fasa kan wane, kawai don suna goyon bayan wane, sai wane, sai wane. To, waɗannan su ne qaumun ma'ahum siyatun yadribuna bihan nas. Manzon Allah ya nassanta cikin hadisi cewa 'yan wuta ne. Daga nan na biyu daga cikin nau'ikan mutanen, wa nisa'un kasiyatun ariyat ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka asnimatil bukhtil ma'ilati. Manzon Allah ce da kuma mata waɗanda suke kasiyatun, ga su da tufafi amma kuma ariyat, a tsirara suke, domin tufafin ba su suturce jikinsu ba, tufafin ba su rufe inda ya wajaba ya mace ta rufe a jikinta ba. Ma'ilatun mumilat, ma'ilatun wato masu karairaye jiki idan suna tafiya, wato irin tafiyar da za ta ja hankalin dukkan wanda ya kalle su, irin tafiyar da za su farauci zuciyar dukkan wani ɗa namiji wanda ke da sha'awa. Mumilatun, kuma masu koyar da waɗansu 'yan uwansu mata irin wannan yanayin tafiyar, irin wannan shigar, don su sun yi sun lalace, kuma suna ƙoƙarin bayar da mummunar koyarwa ga waɗansu masu yin irinta. Ru'usuhunna ka asnimatil bukhtil ma'ila, manzo Allah ce kawunansu kai ka ce tozan raƙumi ne. Abin nufi, suna gyara gashin kansu su yi wani style ɗin, a tura gashin nan gefen, wani kuma a tura shi nan gefen, wani a turo shi gaba, duka dai gashin na waje za a nuna idan an je reception, za a nuna idan an je cocktail party, za a nuna idan an je kowace irin fitsara da za a ci kudi tsakanin maza da mata. Gani take wannan shine cinyewa, gara ta yi amfani da yarintarta da ƙuruciyarta ta ci ta cinye, ta yi adon tsoka tana nuna jikinta. Sai manzo Allah ce la yajidna rihal janna, ko da kamshin aljanna irin wannan matan ba za su shaka ba. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza, kamshin aljanna kuwa ana iya jin sa tun daga tafiyar wuri kaza zuwa wuri kaza. A wata riwaya ya nuna ana jin kamshin aljanna ratan tafiyar shekara 500. A wata riwaya ya nuna ana jin kamshin aljanna nisan tafiyar shekara 250. To koda nisan tafiyar shekara 250 ne za a ji kamshin aljanna, to koda a jaki ne, koda a ƙasa zaka yi tafiyar shekara 250 kam, ai ba karamar tafiya bace ba. To ballantana a ce a jirgin sama, ballantana a ce wani wuri, to daidai wannan wajen ma ba za su je ba, inda daga nan ake fara jin kamshin aljanna, ballantana maganar shiga aljanna ta taso. Don haka anan sai ya zama wajibi ga dukkan wata ƴa musulma mai son tsira gobe lahira, mai son ta kubuta daga azabar Allah, ta kame kanta, ta suturce jikinta, ta daina bayyana tsiraicinta da sunan ana biki a dangi, da sunan ana bikin kawa. Wannan dukkanin su haramun ne, bayyana wannan ado din, bayyana tsiraici. Sannan kuma ya zama wajibi ga dukkan uba, ga dukkan wa, ga dukkan wanda yake da tacewa akan matar da yake wakilci, ya ansa umarnin Allah da yace ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya waɗanda suka yi imani, ku tsamar da kawunanku da iyalanku daga wuta. Ku tsamar da kawunanku, ku tsamar da iyalanku daga wuta. Wa qudahan nas wal hijara, makamashinta ita wutar, mutane da duwatsu. Alaiha mala'ikatun ghilazun shidad, ga mala'iku waɗanda suke ƴan gadi a kanta. Ghilazun, waɗanda zukatansu babu rahama a ciki. Shidadun, masu tsananin ƙarfi. La ya'suna Allah ma amarahum wa yafa'aluna ma yu'marun, ba sa saba Allah duk umarnin da ya musu, abin da yace su yi shi suke zartaswa. To dukkan mai jin tsoron Allah ya kamata ya kokarin kubutar da kansa, ya kubutar da yassa, jikarsa, yassa, kanwarsa, matarsa daga cikin wannan azaba da take jira mutum ranar tashin kiyama. Ina amfanin ki yi ado ki burge, a rinka labarin ki, mai video camera ya dauke ki, masu kyamara su dauke ki hoto, aje a cika album da hotunan ki, inda kika yi fitsara kika yi rashin mutunci. Kai ina amfanin a ce irka ta zama haka, kai ina amfanin a ce kanwarka irka ta zama haka, ke ina amfanin a ce irki ta zama haka. Wannan hoton fa shi mala'iku za su nuna muku ranar tashin kiyama. Da abin da aka ce da kai da ka dauki hoton, da kai tailan da ka dinka wannan tufafin, duk shi za a nuna muku ranar tashin kiyama. A baiwa kowa littafin sa, ranan da kowa za a budo masa littafin sa. Wa kullu insanin alzam, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unqi wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawm 'alayka hasiba man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadhullu 'alayha wa la taziru wazilatun wizra ukhra wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Ranan da za a cewa mutum karanta littafin ka, ya ishe ka hisabi, karanta rajistar ki, a yau ta ishe ki hisabi, abinda mala'iku suka rubuta kika yi rana kaza ga watan kaza, abinda kika ce, inda kika taka kika je a hotel din, a gidan, a GRA ko a cikin gari, a duk inda kika yi, a Abuja ko a Kano ko a Kaduna, a duk inda kika yi fitsaraki, a Maiduguri ko ma a ina ne, za a ce ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawm, karanta littafin ka yau ya ishe ka hisabi. Da haka bai dace ba iyaye su kyale ƴaƴansu suna shiga ta fitsara. Wai sai mutum ya ce wai ai yaran zamani ne, zaka je kai bayanin yaran zamani gobe a gaban Allah ran tashin kiyama. Ma'ana matarka ta fi karfinka, ƴaƴanka sun fi karfinka, dan me zaka kyale ƴaƴanka su fitsare? Dan me zaka kyale matarka ta fitsare? Dan me zaka kyale kanwarka ta fitsare? Kai iyakacin yinka idan sun kangare, Ubangiji Ta'ala ba zai kama ka da ka gajiya ba, ba zai kama ka da sakaci ba, sai a kama su da laifinsu tunda sun zama baligai. Sun yi wayo, sun yi hankali, ka faɗakar, ka wa'azantar, sun ƙi, sai ka ƙyale su, ba yadda ka iya. Ka yi iyakacin naka ƙoƙari, amma ka yi shiru, ka yi sakaci, ka ce yau ai abin mata ne, yau ai ba yadda za ka iya da mata, yau ai kaza kaza, yau ai dangi dangi, wallahi tallahi wannan ba zai kubutar da kai ba a gaban Allah ranar tashin kiyama. Kuma ke da kika more, ke da kika cashe, ke da kika yi rawa, kika yi kowace irin rawa, kika yi ƙoroso, kika yi rawar NTV, kika yi rawar waje, kika yi ta gida, kika yi dutsiyar da kika yi, kika yi rawar barmana mai coge, Sa'adu Bori ya zo daga Nijar ya kada kika tashi, duk irin fitsarar da kuka yi, wallahi tallahi Allah zai nuna muku ko mala'iku sun gani. Kuka yi rawan 'yan police band, duk ana kallonku, duk mala'ikun Allah sun riga sun rubuta, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin, wallahi tallahi ba abin dariya ba ne, in kun san girman wanda aka saba ba za ku yi dariya ba. in kun san fitsarar da muka samu kanmu a ciki duk musibar da muke ciki wannan ne ya jawo mana duk musibar da muke ciki ta cikin rayuwa mun rasa alƙibla a cikin rayuwa wannan ne ya jawo mana dan me muka fitsare iyayenmu da kakanninmu haka suka zama yanzu yau a kowane gari ana buƙatar sardauna sardaunan kuma da ya wuce wancan guda ɗaya ne a lokacin sa haka yayi a kowane gari ana buƙatar Abubakar ta fara balewa shi wancan wanda ya wuce guda ɗaya ne je gidan tarihi a Bauchi kaga mai ya bari hula dan kwara kube guda ɗaya da wani katon agogo kwameme wanda ka jefe shi da dutse ma ba zai fashe ba da kuma wani katon rediyo na jin labarai da safe shine kayan gadon sa iyalin sa ma gwamnatin tarayya ta zo ta gina musu gida daga baya ba bai bar musu gida ba ya rike Najeriya bai bar musu gidan da za su zauna ba to amma yau abinda ake bukata a samu kuɗi a cashe idan an kirawo maroki ana biki a yi masa hadiri na nerori to wannan shine kuma abinda muke neman yadan Allah da shi ana biki gidan Alhaji wane ana biki gidan honorable wane ana biki gidan minister wane commissioner wane duk haka ake yi wallahi tallahi wannan shike jawo mana fushin Allah kuma shike cire albarka a cikin dukkan harkokin mu shike cire albarka a cikin dukkan rayuwar mu ba mu makara ba idan mun gane kuskuren mu mun tubu zuwa ga Allah amma za mu makara idan har muka dauka cewa irin wannan wa'azin kauyanci ne gidadanci ne to wannan ita ce hakikanin makara ya ubangiji ka ba mu ikon tuba ya ubangiji ka yafe mana kurakuran mu ya ubangiji ka samu fu karfin zukatan mu mu fu karfin matan mu da ƴaƴan mu da kannan mu da yayyen mu mun tsaya a ƙarshen aya ta 100 kamar yadda na faɗa da 26 wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin cikon maganar da waɗannan mutane suka yi masu tsafi bayan sun musulunta bayan sun mika wuya ga risala ta annabi Musa alaihi salam bayan fir'auna yayi musu lazani da firgici yace zai yanke hannun dama da kafar hagu suka ce kai duk abin da zaka yi ba abin da yasa kai mana haka ko ka dauki demu ka karbi rayuwar mu muna musulmi wannan shine abin da muka tsaya sai aya ta gaba Allah ce
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون
وقال الملأ من قوم فرعون سي ملأ واتو ين فادا ما سفدا اجي من قوم فرعون cikin mutanen فرعون suka ce atazaru Musa wa qauma yanzu ka kyale annabi Musa wa qaumahu shi da mutanen sa li yufsidu fil ard dan su je su yi fasadi a ban kasa haka zaka kyale su su je su yi abinda suka ga dama a ban kasa wai abinda suke nufi fasadi kudurce aqida da ta saba wa ta mutanen gari rayuwa akan wani addini da ya saba wa abin da aka gada iyaye da kakanni abin da suke gani an kawo sabon addini wanda ya saba wa abin da fir'auna da mutanansa suka gada iyaye da kakanni atazaru Musa wa qaumahu li yufsidu fil ard ka kyale annabi Musa da mutanansa dan su yi barna a ban kasa wayadharaka wa alihatak kuma ya kyale kai maka tawaye yayi wa allolinka ma tawaye abin da suka faɗa masa kenan suna masu zuga shi idan kun lura da siyaki da jerin waɗannan ayoyi sun faɗi wannan magana ne bayan wancan taro ya baje wancan taro da muka yi maganar sa ajiya taron muqabala taron faɗe in faɗa taron kawo naka in kawo nawa tsakanin annabi Musa alaihi salam da waɗancan masu sihiri da aka taro to wannan taron ya riga ya baje fir'auna ya nade tabarmar kunyar sa da hauka laqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum ajma'in wannan nade ta barmar kunya kenan da hauka taron ya baje a haka kowa ya san an kayar da shi wanwar kowa ya san masu sihiri sun sallama wa ulqiyas saharatu sajidina qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun haka taron ya tashi to sai su ƴan fada su ga idan an tafi a haka to fa lalle annabi Musa ya ci nasara kuma adadin mabiyansa za su karu sai suka ce ya kamata a je a baiwa sarki kwarin gwiwa ya sake daura damaran yaki da annabi Musa shine sai suka koma suka hadu suka je suka same shi a fadarsa atazaru Musa wa qaumahu li yusdu fil ard yanzu haka za kyale wannan abu ya wuce shikenan kasuwa ta ci ta cinye daga jiya shikenan an kyale labarin ya kare aje kunkurus kurunkus kenan labarin ya tashi haka atazaru Musa wa qaumahu li yusdu fil ard wa yazaraka wa alihatak kasan dama an ce ba a mugun sarki sai mugun bafade ba a mugun gwamna sai mugun mai bada shawara haka fa Hausawa suka da fada kila haka ne kila ba haka bane ba kala shi kuma sai yace sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum lalle sai mun karkashe abna'ahum ƴaƴansu wa nastahyi nisa'ahum wato sai mun karkashe ƴaƴansu maza wa nastahyi nisa'ahum mata kuma mu kyale su da ransu mu mayar da su wato ainihin bayi wa inna fawqahum qahiruna lalle mu masu iko ne akan su wajen zartar da haka din in mun tashi ba abin da zai iya hana mu abin da yace zai fada kenan kaga yanzu sun je sun zuga shi sun farfado masa da rai bayan ya riga ya koma fadarsa munharal ma'anawiyya munharal shakhsiyya bai da karfi an zare laka sakamakon wancan gumurzu da aka yi na fade in fada ko kawo naka in kawo nawa tsakanin annabi Musa da masu sihiri wanda karshe Allah ya bai wa annabi Musa sa'a kaga yanzu sun je sun kara busa masa rai sai dawo da karfin jiki sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum lalle sai mun karkashe ƴaƴansu maza sai kuma mun bautar da ƴaƴansu mata wa inna fawqahum qahirun kaga har yanzu dai siyasar ai guda ɗaya ce ita ce wannan siyasa ta hana su yaduwa ta hana su yawa saboda me dai idan sun yi yawa to za su yi barna a bankasa wai barna din ita ce za su kawo wani addinin da zai mai gurbin wannan addinin da aka gada na iyaye da kakanni wato zai za a kawo wani addini da zai juyin juya hali ga gargajiya su kuma suna son gargajiya ta ci gaba da yaduwa shi kuma annabi Musa zai kawo canji kenan to da haka duk mai son ya kawo canji sai ya ci karo da yan gargajiya kenan to sai Allah ce mai
قالوا فعل قومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن
Ubangiji Ta'ala ya ce qala Musa li qaumihi sai annabi Musa alaihi salam yace da mutanansa ista'inu billahi wasbiru ista'inu billah ku dai ku nemi agajin Ubangiji ku nemi taimakon sa wasbiru kuma ku yi hakuri wannan alwashi da Fir'auna ya dauka na cewa zai karkashe ƴaƴan ku maza zai bautar da mata shi mai nasara ne mai iko ne akan ku duk wato ba zai ci nasara ba da izinin Ubangiji ku dai ista'inu billah ku nemi taimakon Ubangiji wasbiru ku yi hakuri innal arda lillah kasa gaba ɗaya mulkin Allah ce yurisuha man yasha'u min ibadi yana gadar da ita ga wanda yaso cikin bayinsa wal aqibatu lil muttaqin wato karshen lamari kyakkyawan karshe yana tabbata ne lil muttaqina ga mutanen da suke da takawa in kun ji tsoron Allah Allah zai tabbatar muku da kyakkyawar makoma in kun ji tsoron Allah Allah zai kare ku wato daga dukkan wani kulli da aka yi muku sai ya kwanci dukkan wani tarko da aka dana sai Ubangiji ta Allah ya kubutar da ku daga sharrin wannan tarko umman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja umman yattaqillaha yukaffiru anhu sayi'atihi wa yu'zim lahu ajra Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace qalu sai suka ce udhina min qabli an ta'tiyana udhina an tutar da mu min qabli an ta'tiyana tun kafin ka zo mana kai annabi Musa wa min ba'di ma ji'tana haka an tutar da mu bayan ka zo mana me suke nufi da an tutar da mu kafin ka zo mana an tutar da mu bayan ka zo mana wato tun kafin a haife ka dama can an gallaza mana karkashin mulkin fir'aunanci an wahalce mu haka yanzu gashi ka zo an ci gaba da gallaza mana karkashin wannan mulki tunda siyasar da fir'auna din ya dauka shine nesantar da banu isra'ilawa daga dukkan wani abu da zai tabbatar da ci gaba nesantar da su a rayuwa ta tattalin arziki nesantar da su a rayuwa ta siyasa mayar da su saniyar ware akan duk abin da ya shafi gudanar da kasa kaskantar da su da mayar da su bayi, wannan shine abin da ya rinkaye musu kafin ma haihuwar Annabi Musa alaihi salam, da kuma bayan yanzu an haifa Annabi Musa ya zo yana manzo. Shine uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Qala sai Annabi Musa ce da su, asa rabbukum an yuhlika aduwakum, saura kiris Ubangiji ta'ala zai halakar da abokin adawarku, ku dai ku yi hakuri, ku dauki juriya. Wato bishara yake musu cewa babban abokin adawar kudin nan Fir'auna Allah zai gama da shi. Asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ard, sannan bayan ya halakar da abokin adawar ku zai halifantar da ku a ban kasa, ya mayar da ku ku ne mamaya gurbin sa. Fayanzura kayfa ta'malun, Ubangiji ta'ala ya ga to ku ko me za ku yi daga baya, ba cewa a kawar da wani daga kan mulki ba, idan kai ka hau me za ka iya kawowa na gyara, ba cewa wani ya sauka ba, kai idan ka mai gurbin sa me kake da shi na ajanda mai kyau wanda za ta kawo ci gaba. Wato kamar Annabi Musa na nuna musu, eh na yadda Fir'auna ya cutar da ku, na yadda ya cutar da ku kafin in zo, na yadda ya cutar da ku bayan na zo, kuma lallai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi man alƙawarin zai kawar da Fir'auna da kan karagar mulki, ko kuma zai halifantar da ku. Wani irin shiri da kimtsi kuka yi na kawo gyara a ban kasa idan yau ku ne kuke matsayi na mulki irin na Fir'auna, ko aka baiwa dawa irin ta Fir'auna ku rike makogaran mulki ko hau karagar mulki, wani irin ci gaba za ku kawo? Shine asarabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kayfa ta'malun. Wannan shine abinda yake da matukar muhimmanci mutun ya kalla. Idan ka ce wane ya kawo, to idan ka hau wani gyara zaka iya kawowa, wani irin ajanda kake da ita a hannunka ta kawo gyara, wannan yana da matukar muhimmanci. Sai Allah madaukaki ce mai
ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون.
Ubangiji ta'ala ce walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinin, haqiqa mun jarrabi iyalin gidan fir'auna bis-sinin, da shekaru na fari sune as-sinin, wa naqas min ath-thamarat, da kuma tawaya ta amfanin gona. Lafazin ath-thamarat ya'yan itace sune ath-thamarat, tawaya ta ya'yan itace. La'allahum yadhakkarun, ko sa yi tuntuntuni su koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wato Allah madaukakin sarki na jarrabar bayi da rashi don su gane cewa sababin rashin shine sabo da suka samu kansu, rinjayen ayyukan barna da suke yi. Don su rage ayyukan barnan sai Ubangiji ta'ala ya kawo musu sa'ida, su rage ayyukan saban sai Ubangiji ta'ala ya maye gurbin wahalar da ake ciki da wani abu na jin daɗi. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, shine wa naqas min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun. Fa idza ja'atuhumul hasana, yayin da daddaɗan abu ya zo musu, rayuwa mai kyau. Lafazin alhasana kamar ruwan sama, kamar koshin lafiya, kamar riba a cikin harka ta kasuwa, damana mai kyau, kaka mai albarka, duk ana fassara shi da hasana. Qalu, sai su ce lana hazihi, yau ai dama wannan namu ne, mun cancanta mu samu, mun dace mu samu wannan. Wa in tusibuhum sayyi'a, idan kuma mummunan abu ya same su, kare tattalin arziki, fari, koma baya ta fuskar noma, cuta da yaduwar wata annoba a tsakankaninsu, idan haka ta faru, yattayyaru bi Musa, sai su canfa Annabi Musa alaihi salam, su ce shi ne ya jawo mana wannan halin da muke ciki, wa mamma a hushi da wanda suke tare da shi. Ba dan su ba, da ba a yi mana fari ba, ba dan su ba, da Allah bai jarrabe mu da babu ba, ba dan su ba, da ba a jarrabe mu da cutuka da muke fama da su ba. Shi ne ya tayyaru bi Musa. Asalin at-tatayyur shi ne canfi, asalin at-tatayyur wato shi ne canfa motsi na tsuntsaye, daga attayir ne, kai kawo ɗin tsuntsu. Don saboda mutanen jahiliya mutane ne masu canfe-canfe, kuma canfin da ya fi yawa a cikinsu shi ne canfi da tsuntsaye, yin duba da tsuntsaye. idan mutum yana so yayi wani abu mai muhimmanci, kasuwanci, neman aure, tafiya ko wani abu, yake son ya san da sa'a ko babu, to sai ya tashi da sassafe ya zo gindin wata bishiya da tsuntsaye sau kwana akai, sai ya girgiza wannan itaciyar, sai tsuntsaye su tashi, idan da suka tashi sun yi dama to akwai sa'a kenan, in ko suka yi hagu to babu sa'a, idan suka tarwatse waɗansu suka yi dama waɗansu suka yi hagu to sai an sake maimaitawa, ba za a ce ba da sa'a ko babu sa'a, sai a sake maimaitawa. Kaga shine istikdamu tsayir kenan, yin amfani da tsuntsaye wajen kokarin canko sa'a shine at-tatayyur din. To daga nan sai aka yi amfani da kalmar wajen yin amfani da kowane irin abu wajen kokarin canko sa'a. Waɗansu sukan yi amfani ta wannan hanyar, waɗansu kuma sukan tashi idan sun ga tsuntsu irin wanda ana kyakkyawan fata game da shi, kamar a tashi a ga balbela to ana kyakkyawan fata game da ita, amma a tashi a ga mujiya to mummunan fata ake game da ita, babu sa'a. Kawai gari da safe ka ga mujiya to wannan babu sa'a kenan. Ka tashi da sassafe ka ga mutum mai lafiyayyen gabbai shi ka fara cin karo da shi da ka fito daga gida za ka kasuwa ko za ka office, to wannan safiyar da sa'a. Amma akai rashin sa'a ka fito sai ka ci karo da wani nakasashe, kuturu ko makaho ko mai jan gindi, to wannan ranar babu sa'a, sai mutum ya koma gida ba zai bude kantinsa ba, ba zai je office ba, ba zai je kasuwancin da ya nufin fita ba. Wani kuma yakan yi kokari ya ji me ya ji, me ya fara ji da ya tashi da safe. Idan da ya fara tashi da safe ya ji kukan zakara to akwai sa'a, idan ya ji kukan jaki to babu sa'a. A'a, ya tashi da safe sai ya ji wani yana kiran wani, ya mai sa'a ya mai rabo, ba fa da shi ake ba. Da sai aka yi wani ya kira wani ya ce ya mai sa'a ya mai rabo, sai ce eh lalle yau na fito da sa'a, tunda wannan kalmar ta fara kwankwasa marfin kunne na lalle yau akwai sa'a. Amma aka yi rashin dace, wani yana araha da wani, yana tsokanar wani, ya ce ya hasararre ko yana fada da wani, ya kasashe ya ci bayan maza, sai ce kai yau ba sa'a, ci bayan maza to kila da ni ake yau babu sa'a, sai koma gida. To dukan wannan yana cikin canfi. Waɗansu kuma sukan canfa mutane, waɗansu sukan canfa dabbobi, waɗansu sukan canfa tsuntsaye, waɗansu sukan canfa abin hawa, waɗansu sukan canfa mace. Idan daga yin aure sai ya samu riba, sai ce to matar shi ta kawo sa'a. Idan daga yin aure sai motarsa ta yi haɗari, sai jingina abin zuwa ga matarsa. To kaga duk wannan daga cikin canfi, nau'i ne daga cikin nau'ika na shirka wanda bai kamata musulmi ya yi ba. Wani ya canfa gidan da ya tare, idan daga tarewarsa a gida sai barayi suka shiga gidan, to babu sa'a kenan, sai ya canfa wannan. Wani yakan canfa rumfarsa ta kasuwa, wani yakan canfa dabbarsa, jaki ko dabba idan mazaunin karkara ne, mashin ko mota idan mazaunin cikin gari ne, yi sabuwar mota wani abu ya faru sai ya canfa motar, cewa sanadiyar motar da ya saya ne. To dukkan wannan yana cikin abin da ake kira at-tatayyur. Manzo Allah ya ce la adwa wala tiyara wala hamata wala safar. La adwa, wani baya harbin wani da cuta, wala tiyara, sannan babu canfi cikin addinin musulunci, wala hamata, babu wata mujiya da take gadar da hasara ko ta gadar da sa'a, wala safar, babu wani zobe na tagulla ko na zinari ko na bakin karfe da ke jawo alkhairi ko ya kare sharri, ko ya jawo sharri ko ya nesantar da alkhairi, ko kuma wala safar, babu wata illa da watan safar ke dauke da ita. Duk an fassara hadisin da wannan. A takaice dai, duk abinda kuka samu na ni'ima daga Allah ne. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Sannan idan wata musiba ta sauka a sama ko a jikinka ko a dukiyarka ko a gidanka, daga Ubangiji subhanahu wataala ne. Ma asaba min musibatin illa bi iznillah wa man yu'min billah yahdi qalba wallahu bi kulli shay'in alim. Haka ake so mummuni ya kudirce a zuci. Kar ka canfa wani cewa su wani suka jawo alkhairi, su wani suka jawo sharri, wani din kawai dan kasancewarsa wani ya jawo alkhairi, wani dan kasancewarsa wani ya jawo sharri, wani kadai baya jawo alkhairi, wani kadai baya jawo sharri, sai dai ayyukan su wani suna zama sababi na alkhairi, ayyukan su wani suna zama sababi na sharri. Yanzu tauye sikeli, tauye mizani suna jawo karancin amfani gona, suna kawo karancin ruwan sama. Da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yaduwar zinace-zinace a cikin gari suna jawo yaduwar cutuka muggan cutuka irin waɗanda ba a taɓa yin su ba a baya a tarihi kamar yadda manzon Allah ya nassanta cikin hadisi da Ibnu Majah ya ruwaito to kaga wannan ayyuka ne amma ba mutum shi karan kansa ba kasancewar safari ko baki gurgu ko mai lafiya makaho ko kuturu ko wani tsuntsu ko wani abu wannan baya jawo alkhairi ko ya jawo sharri sai dai ayyukan mutane na da tasiri wajen alkhairi ko kuma sharri saboda ubangiji subhanahu wataala ya sanya ayyuka su zanto al-asbab ayyukan kirki su zanto sababi asbab na sa'ada kamar yadda ayyuka na banza su zanto asbab na shakawa fi dunya wal akhirah ko a duniya ko a lahira ina fata an fahimta kaga akwai bambanci tsakanin ababen guda biyu ubangiji ta'ala ce fa iza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhi idan wani alkhairi ya same su sai su ce dama wannan namu ne mun cancanta mu samu wa in tusibuhum sayyi'atun idan ko mummunan abu ya same su yatayyaru bi Musa sai su canfa annabi Musa alaihi salam wa mamma ahu da wanda suke tare da shi sai Allah ce ala ku saurara ku ji ala ku saurara inna ma ta'iruhum inda Allah sanidai sanadiyar faduwar azab fadawar azabar su akan su a wurin ubangiji ta'ala ki musibar da ta sauka akan su mabudinta na wurin Allah ta'ala su suka saba suka yi shirka sai jarrabe su da wannan wahalhalu walakin aktharuhum la ya'lamun amma da yawan su ba su da masaniya akan haka sai Allah ce
قالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين
وقالوا سكتشي مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها أصل كلمر مهما واتو ماتي دما قدابيو ما با قدابي بكي نن ma ta farko mausuliya bi ma'ana alladhi ma ta biyu sharatiyya sai aka hada su da juna yiso da dama ma akan yi karanta a hada ta da wani ada daga cikin adawatu shart kamar su ayyu Allah ce ayyamal azalain qadait fala udwana alayhi wallahu ala ma naqulu wakeel qul ud'u allaha aw ud'u arrahman ayyamma tad'u فله الأسماء الحسنى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة كاغا أين إتسي أصلن كلمر ما قالت أكي أي إتسي أصلن كلمر ما قالت أكي أيما تدعو فله الأسماء الحسنى أيما الأجلين قضيت فلا أدوان علي أينما تكونوا يدرككم الموت تهكا أنا نقول ما ita ce asalin kalmar ma ta biyu kara ta aka yi ma ta'tina bihi min ayatin litasharna biha to idan aka haka za su yi nauyin fada a baka harshen larabci yana ginuwa akan sauƙaƙawa sai aka mayar da ma din ta farko alifin dinta ya zanto ha litaqarubi makharajaihima saboda akwai dangantakar da juna tsakanin mafitar harafin ha da harafin a da haka sai aka mayar da a ta zama ha sai aka ce mahama a madadin mama wanne yafi dadin fada mahama ta'tina bihi min ayatin wa qalu suka ce mahama ta'tina bihi min ayatin duk irin abinda zaka kawo mana min ayatin na wata aya abinda ake nufi da aya wata alama wata mu'jiza wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi an yatiyakum at-tabut ay alamata mulkihi duk abin da zaka kawo mana na wata alama da ke nuna cewa kai manzo ne Allah ya aiko ka litasharana biha dan kai mana sihiri da ita ka sihirce mu da ita fama nahnu laka bi mu'minin to fa mu ba za mu yi imani da kai ba haka suka ce da annabi Musa alaihi salam wato fir'auna da mutanansa Allah ce fa arsalna alaihim at-tufana lafazin arsala fili ne wanda yake bukatuwa zuwa ga mafa'uli guda biyu mafa'uli na farko da na biyu يتعدى الى المفعول الاول بلا واسطه والى المفعول الثاني بواسطه مفعول فرقو arsalna alaihim at-tufan kaga bila wasifa amma arsalna alaihim wannan shine maf'ul al-awwal ya zama bi wasifa amma dadin arsalna hum at-tufan sai zanto arsalna alaihim at-tufan wato mun aika musu da at-tufan lafazin at-tufan na nufin ambaliyar ruwa wal jarada lafazin al-jarad na nufin fara fara idan ka duba lafazin al-jarad saka ce wata halitta ce wadda take da fuka-fukai guda shida ka taba kirgawa fuffuken ta guda shida kuma launin sa iri biyu ja da kuma yellow sannan lokacin da ta tashi sama gaba ɗaya suke budewa to a cikin kamus ita ce al-jarad sawa'un ka fassara ta da fara ko da wani abu daban abincin ta shine amfanin gona da mutane suka yi da kuma ganye na itace da kuma zangarniya ta gero ko ta dawa da ta fito ta fara bununu kafin ta fitar da kwaya ko bayan ta fitar da kwaya shine hakikanin abincinta wannan shine fassaran al-jarad a cikin kamus larabci kaga dai wannan halitta ita ce me fara ubangiji ta'ala ya jarrabi mutanen fir'auna da ruwa ambaliyar ruwa shine at-tufan ruwan da zai zo ya cinye gidaje ya cinye gonaki ya cinye filin noma gaba daya sannan kuma daga baya ya jarrabe su da fari farin da za su zo su cinye amfanin gona bayan ya riga ya fara nuna wal qummala sannan ubangiji ta'ala ya jarrabe su da al qummal lafazin al qummal halitta ce daga cikin halittu da take shiga cikin tufafin dan adam abincin ta shine jinin dan adam wato karkwata kenan والضفادع جمعي لنا كلمة الضفدع الضفدع قد الضفادع ينصنا ديوة قواتيكينا والدمى وبنجدي تعالى ياجر ربيسكم دجيني دك نسوء لنا آيات مفصلات آيوين في الله في الله كما سنزو ألوك تيدا بندبان أبو النفي أمفال جرب سنيد الروا أمبالي الروان سما لوك تيدا الله ياجر ربيسكم أمبالي الروان سما ya cinye gidajensu da gonakinsu suka kai kuka wajen annabi Musa alaihi salam ya roki Allah sai Allah ya yaye musu daga baya da suka koma kan kafircinsu sai aka jarrabe su da fari suka sake komawa wajen annabi Musa alaihi salam ya roki Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yaye musu daga baya kuma aka jarrabe su da kwarkwata duk tsaftarka sai kai kwarkwata ko a jikin tufafinka ko a kanka ko a hamata har ma waɗansu littattafan suna cewa an jarrabe su da kwarkwatar da ta kai matsayin idan ka ɗauki tufafinka ka kai rana ka ajiye idan kwarkwatar ta mutu sai kwarkwatar ta jawo tufafin inuwa to amma dai wannan Isra'iliya ba wai nassi ne na hadisi ba daga manzo sallallahu alaihi wasallam to Allah ya jarrabe su da tsannin kwarkwata duk tsaftar mutum sai yayi ko a ka ko a jikin tufafi to nan ma suka nemi annabi Musa ya musu addu'a ubangiji ta'ala ya yaye musu wadda sannan aka jarrabe su da kwaɗi duk inda ka nufa kwaɗo yana maka kuka a gida da waje sai mutum ya buɗe randa zai ɗebi ruwa sai ga kwaɗi a ciki ya shiga ɗakin kwanansa kan gado ya ga kwaɗi a ban ɗaki kicin falo ko ina kwaɗi kaga mutum zai samu kansa cikin damuwa sai kana tafiya ka ɗaga ƙafa sai ka ji ka taka kwaɗo ka sake ɗaga wannan ka sake taka kwaɗo kaga taka kwaɗon matsala ne ya yi maka wannan ƙaran nashi shi kanshi ƙaran matsala ne to kaga wannan ai jarraba shi haka ubangiji ta Allah ya jarrabe su da wannan wadda ma sannan Allah ya jarrabe su da jini waɗansu malamai suka ce jinin da aka jarrabe su shine kowa daga cikin su yayi ta habo kun san habo ai jini ya rinka fita daga cikin kofofin hancinka ka rasa yadda zaka iya tsaya yake tsayawa kowa ka kalla da babba da yaro da mace da namiji kowa yana fama da auduga a hanci ka toshe ba zaka yi numfashi ba ka bude jini ya zubo waɗansu malamai suka ce a'a gaba ɗaya Allah ya jarrabe su da jini ne ta hanyar ruwan da suke amfani da shi ruwan sha da ruwan amfani da ruwan wanki da ruwan dafa girki ubangiji ta Allah ya rikidar da shi ya zama jini waɗansu suka ce kalar gashi ruwa ne amma kalar jini to kaga mutum zai ji kyamar sha zai ji kyamar amfani da shi duk wannan jarraba ce daga Allah dan Allah ya nuna musu gajiyawarsu a sakamakon kafircinsu da bujirewarsu dukkan waɗannan an yi musu sune a matsayin ayatin mufassalat ayoyi filla a rarrabe saboda su koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala amma fastakbaru sai suka kare girman kai wa kanu qauman mujrimin suka kasance mutane masu ijrami masu fasadi masu barna a bankasa wato da dai ba su koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah ya ce wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha wa akhadnahum bil azabi la'allahum yarji'un ba mu taba damkar su da wata aya ba mu taba nuna musu wata aya ba face sai tafi wadda ta wuce girma mun kama su da azaba don ko sa koma zuwa ga Allah amma ba su koma zuwa ga Allah ba aya ta gaba Allah ce mi
walamma wa'alaihim ar-rijl qalu ya muka da'ana rabbaka bima amida لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجلهم فالغون إذا هم ينكثون
Ubangiji ce walamma waka alaihim ar-rijzu yayin da azaba ta sauka akan su domin lafazin ar-rijz yana zuwa da ma'anan al-azab sannan lafazin ar-rijz yana zuwa da ma'anan ash-shay'ul khabith al-mustakbir abu wanda yake datti abinda yake kazanta mutun na kyamar ganin sa ko jin shi shine ar-rijz walamma waka alaihim ar-rijzu yayin da azaba ta sauka akan su qalu sai suka ce ya Musa da'ulna rabbaka ya kai Musa kirawo mana ubangijinka bima ahida indak saboda alƙawlin da yayi tsakanin shi da kai na cewa in ka roke shi zai ji la in kashafta anna rijza in har ka yaye mana wannan azaba a sanadiyar addu'arka lanu'minanna laka to wallahi za mu yi imani da kai wala nursilanna ma'aka bani isra'il kuma za mu saki banu isra'ilawa ta tare da kai mu ba su yanci kamar kowa mu kyale su su wataya a cikin ƙasa kamar yadda kowa zai wataya wato dai saƙon da ya zo da shi guda biyu inni rasulun min rabbil alamin haqiqun ala allah aqulu ala allah illa alhaq qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum fa arsil ma'i ya bani isra'il yansun yadda sa an sa masa amma da sharɗin ya roka musu ubangiji ubangiji ya yaye musibar da suke ciki haka suka alkawarta masa annabi musa alaihi salam bai wata ba sai ya roki ubangiji cewa ubangiji ta'ala ya yaye wannan abu allah ce falamma kashafna anhum ar-rijza ila ajalin hum balighuhu idha hum yankuthun falamma kashafna anhum ar-rijza yayin da muka yaye musu wannan musiba wannan azaba da muka jarrabe su da ita ila ajalin hum balighuhu yuzuwa ga wani lokacin da muka kaddara su za su kai ga wannan lokaci idha hum yankuthun sai gashi suna warware alƙawlin da suka yi alƙawlin su na cewa la in kashafta anna ar-rijza lanu'minanna laka walanursilanna ma'aka bani isra'il ba su cika kowanne ba na farko dai ba su yi imanin ba na biyu kuma ba su kyale banu isra'ilawa din ya ba sai da suka ci gaba da bautar da su idahum yankusun sai ga suna walwale alkawli daga annaksu ne annaksu asalinsa a larabci naqdu shay'in maftul abinda aka tufka shi kamar igiya sai mutum ya zo yana walware shi dan haka walware alkawli sai ake daukar shi a matsayin kamar warware tufka da aka yi ta igiya wala takunu kallati naqadat ghadlaha min ba'di quwwatin ankasa ma'ana warware alkawli daidai yake da warware tufka da aka yi da igiya ko kwance kulli da aka yi dai idan ka kyale kulli a yadda yake yana nan da karfin sa amma da ka kwance su kuma shikenan ma'ana idahum yankusun sai suka warware alkawlin da suka yi wa annabi Musa da yin imani ko na sukin banu isra'ilawa
فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأغرقنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون
yace fantaqamna minhum nan take sai muka dauki fansa akan su al intiqam shine azaba da ake yawa mutun sakamakon yayi laifi azabar da ubangiji ta'ala yayi musu ba zalunta su yi ba su suka jawo wa kansu ita fa aghraqnahum fil yam muka dulmiyar da su a cikin ruwa al igraq wato shine a nutsar da mutun a cikin ruwa gaba ɗayan sa ya zanto bai fito ba ta yadda ba zai iya numfashi ba bi annahum kazzabu bi ayatina saboda sun kareta ayoyinmu wa kanu anha ghafilin kuma sun kasance gafalallu dangane da ayoyin kowace aya ta zo musu a madadin su dauki izina su dauki wa'azi a cikin ta ba sa daukar izina da wa'azi din in ba haka ba ta yaya ubangiji ta Allah zai jarrabe su da ambaliyar ruwa su kasa gane cewa yana da cikakkiyar kudura akan su ta halakar da su ai wannan izina ce yake musu shela ce da ba da sanarwa cewa fa yadda na jarrabe ku ruwa ya cinye gidajenku da gonakinku to haka inda na ga dama zan halaka da ku da ruwan kuma suka sa ubangiji ta'ala suka roki annabi Musa cewa ubangiji yayi musu wannan ruwa aka yayi musu sannan kuma aka jarrabe su da kaza amma duk suka ki to kaga ai lalle sun zama gafalallu wa kanu anha ghafilin wa awrathna alqawma alladhina kanu yustad'afun sai muka gadarwa mutanen da suka kasance ana raunana su amma yadda su bayi kaskantattu muka gadar musu da me masharikal ardi wa magharibaha wato gabacin kasar da kuma yammacin ta allati barakna fiha kasar da muka yi wa albarka ita ce kasar sham wato muka gadar musu gabacin ta da yammacin ta mahudan ranar ta da mafadar ta wato muka gadar musu da kasar sham ta zanto a hannun su bayan da bata hannun su allati barakna fiha kasar da muka sanya albarka a cikin ta wato kasar sham kasa ce mai albarka malamai suka ce an sanya albarka a cikin ta saboda dakin Allah dake wajen shine baitul maqdis daya daga cikin muhimman masallatai guda uku a sararin duniya shine masallaci na biyu a tarihi domin farkon masallaci a ban kasa shine masallacin ka'aba inna awwala baytin wudi'a lin-nas lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا واتو مسلاتين داكين كأبا كينا دقنان سي مسلاتين قدس المسجد الأقصى أنتم بيمن ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم كم بينهما يتي 40 سنة فكان جنم مسلاتين كأبا دكما جنم داكين كأبا دي جنم مسجد الأقصى مسلاتين قدس يكرو 40 نيكدي فكان كانون سلجونا دكاقا kasar sham ta zama kasa mai albarka saboda wannan wuri na cikin ta shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya mayar da wurin ya zanto wurin hijirar annabawa kaga annabi Musa nan yayin hijira annabi Ibrahim alaihi salam bayan ya bar kasar Iraki yayin da aka yi kokarin jefa shi a cikin wuta a halakar da shi nan yayin hijira wa najjaynahu wa lutan ila al-ard allati barakna fiha lil alamin ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين wannan kasa cin yi hijira haka nan ne wurin kai komo din annabi Dawud wurin kai komo din annabi Sulaiman wali Sulaiman arriha asifatan tajri bi amrihi illa ardi allati barakna fiha wannan ita ce kasa mai albarka kuma nan aka yi Isra'i tafiyar dare daga Makka zuwa wajen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ayi tafiya da shi ta mi'raji kuma daga nan zuwa sama subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir da haka lalle kasa ce mai albarka kuma sannan Allah ya sanya dausayi a wajen ya sanya koguna a wajen idan ka je ka ga yadda yanayin kasar Lebanon yake yanayin kasar Sham yake yanayin wani yanki na Jordan yake ka iya cewa lalle nan ce jannatul lahi fi ardihi aljannar duniya kenan yanayi mai kyau da tsaunuka a lullube kore shar da itace ga gonaki na zaitun to shine albarkar da Allah ya sa a wajen bayan wurin ya zama wurin hijirar annabawa a da inda annaba suka yi ta kai kawo ina fata an fahimta wato kenan ya zama mabubbugar wahayi a da a wurin ubangiji ta'ala ce wa awrathna alqawma alladhina kanu yustad'afuna masharik al-ard ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى وتكلم أبنجزنك ككاوا سيتتبت على بني إسرائيل أبساقا zurriyar gidan Isra'il bima sabaru a sanadiyar hakurin da suka yi. Kalma mafi kyawu ta Ubangiji ita ce kalmar da ya hikaito mana ita, wato ainihin a farko-farkon suratul Qasas, da ya ce wa nuridu anna munna alallazina istudifu fil ard wa naj'aluhum a'imma wa naj'aluhum alwarithin wa numakkina lahum fil ard wa nuriya fir'auna wa haman wa junudahum wa minhum ma kanu yahdharun. Wannan ita ce kalma kyakkyawa da Ubangiji ta'ala yayi alƙawalin da yawa banu Isra'ilawa, cewa duk da fasadin da Fir'auna yayi da girman kai da dagawa da yayi da ƙarfin mulkin da yayi, Allah zai kassar mulkin sa, su banu Isra'ilawa da aka maishe su bayi Ubangiji zai danka makullan mulkin duniya a hannunsu. Wa nuridu anna munna, muna son mu yi baiwa da ni'ima alal ladzina istudifu fil ard, akan waɗanda aka raunana su, aka nesantar da su, aka mayar da su ba kowa ba a bankasa. Wa naj'aluhum a'imma, mu mayar da su sune shugabanni. Wa naj'aluhum alwarithin, mu mayar da su sune masu cin gadon mulkin duniya din. An gane ku? Wa numakkina lahum fil ard, mu tabbatar da su a bankasa, mu ba su tamakkuni, karfin siyasa, tattalin arziki da soja da komai. Wa nuriya fir'auna wa hamana, idan ya so fir'auna da hamana kuma sai mu nuna musu. Wa junudahuma, su da rundunarsu gaba daya, mu nuna musu ma kanu yahdharun, irin abinda suka kasance suna jin tsoron ya faru sai mu nuna musu. To kaga wannan shine wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'il. Kaga ko da fir'auna din da mutanansa an dulmiyar da su a cikin ruwa, an halakar da su. Kam tarako min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadhalika wa awrathnaha qauman akharin. A wani wurin kadhalika wa awrathnaha bani isra'il, idan ka koma can ɗaya wajen, kadhalika wa awrathnaha qauman akharin fama bakat alaihim as-sama'u wal ard wa ma kanu mundharin. Wato Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai gadar wa bani isra'ilawa mulkin wajen da ni'imomin da ke wajen, shine wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'il. To amma saboda me? Bima sabaru, saboda hakuri da suka yi, saboda juriya da suka yi. Dole sai da hakuri kafin mutum ya iya cin nasara a komai a cikin rayuwarsa. In baka da hakuri, in baki da hakuri, in kana da garaje, in kina da garaje da hanzari, ba za ki taba cin nasara ba. Kai ma ba za ka taba cin nasara ba. Wasta'inu bis sabri wassala wa innaha lakabiratun illa lil khashiin. Wato dole sai da hakuri shine mabudin cin nasara akan kowane irin abu. Wato ainihin kasa a gaba, wa annan nasra ma'as sabri wa anna ma'al usri yusran. Wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumu, sai muka rushe abinda fir'auna ya kasance yana yi shi da mutanansa. Wa ma kanu ya'rishun, da irin abinda suka rika yi na gine-gine. Wato alamomi na daular kafirci ma Ubangiji ta'ala baya son ya gansu a bankasa sai da aka rusa su, dan a samar da alamun gine-gine na daular musulunci wanda suka sha bamban da alama da mazhab min mazahirul wasaniya. Ana san azamar da wadansu mazahir min mazahir tauhid dan su sha bamban da mazhab min mazahir alwasaniya wal kufr. Shine wa dammarna ma kana yasna fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun. Sai Allah ce mi
ja'alna bi bani isra'ila al bahra fa'atu 'ala qaumin ya'buduna 'ala
وجاوزنا ببني اسرائيل البحر sai muka tsallakar da banu isra'ilawa teku, wato shine tekun Red Sea ko al-bahr al-ahmar, wato bahar maliye kenan. Tunda idan ka bar kasar Egypt lokacin da za ka shiga yankin Palestine a yanzu, ai sai ka ketare kogin nan ko tekun bahar maliya ko Red Sea. To wannan wuri shi suka taho za su zo su ketare lokacin da shi Fir'auna ya biyo su. Sun zo gabar teku, babu kwale-kwale, babu jirgin ruwan da zai tsallakar da su. Su koma baya ga Fir'auna da rundunarsa, dan sun riga sun biyo su fa atba'uhum mushrikin sun biyo su lokacin rana ta hudo kafin ka ce me sun same su tunda su suna da kayan hawa masu hanzari sama da na annabi Musa da mutanansa falamma tara aljam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun yayin da mutanen annabi Musa suka hango mutanen Fir'auna ga sunan alama sun taho suka ce ayya an riga an riske mu an ishe mu qala kalla annabi Musa ce ko alama ba a same mu ba inna ma ya rabbi sayhadin akwai ubangiji tare da ni taimakonsa da agajinsa da gudun mawarsa na tare da mu sayhadin da sanin zai shirye da ni Allah ce fa auhayna ila Musa an idrib bi asakal bahr sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa alaihi salam cewa dauki sandarka ka dake teku da ita wannan sandar da za a jefar ta zama macijiya yau kuma ita ce za a dake teku da ita dan ya dare a samu hanyar da za a bi kamar yadda wata rana idan an yi fari kuma ita za a dake dutse da ita fambajasat min husnata asrata aynan qad alim kullu unasin shi yasa yace هي أصايا أتوكّو عليها وأخش بها على جنبي ولي فيها مآرب أخرى واني متوم هنا دون أمفانين دفا وانا سوني مآرب كينان كاغا مآرب على وزن مفائل سيغا تيت منتهى الجمو كاغا كينان مآرب لا تتعدد وتتند أمفاني من يوان غسكين فانفلقا دوكا تيكوكي دويا فانفلقا سيداري جدابيو kana kullu firqin kattawd al-azim nan gurin teku ya dunkule ruwa fa ya ture ya zama kamar dutse nan ma ruwa ya ture ya zama kamar dutse sai ga hanya a tsakiya busasshiya kamar da suratul taha ta fada ubangiji ta'ala ce ka buka wuce kai da mutanen ka la takafu darakan wala taksha suka bi suka wuce fir'auna kuma yazo shi kuma yazo zai shiga ya dauka dan shi akai shi da suka shiga tsakiya su waɗancan sun ƙara saucewa waɗannan kuma sun zo tsakiya mutum na ƙarshe a can ya fita nan kuma mutum na ƙarshe ya gama shigowa sai teku ya haɗe jawazna bi bani isra'ila al-bahr sai muka tsallakar da bani isra'ilawa teku yayin da muka hallakar da fir'auna kuma a ciki fa ataw ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum sai suka bi ta wani ƙauye suka tarar da waɗansu mutane ya'kufuna suna dimanta sun lizinci ala asnamin lahum waɗansu gumakansu suna bautata musu su ne mutanen kana'aniyun waɗansu larabawan ƙauye da ke kan gabar ƙasar sham kalu sai banu isra'ilawa suka ce da annabi musa ya musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha ya kai musa sa mana waɗansu ababen bauta ko wani abun bauta mana da za mu rinka neman tabarruki da shi muna bautata masa kama lahum aliha irin yadda waɗannan su ma suke da wani abin bauta da suke bautata masa kala sai yace da su innakum qaumun tajhalun lalle ku mutane ne da kuke fama da cutar jahilci in haula'i mutabbarun ma hum fihi waɗannan da kuke ji da gani abinda suke cikin sa halaka ne mutabbarun ma hum fihi ma'ana halakum ma hum fihi domin attabaru ma'anarsa alhalak wala tadri zalimina illa tabara ma'ana illa halak wa batilun ma kanu ya'malun aikin su gaba ɗaya batacce ne ba mai kyau ba dan me kuke neman aiki irin nasu qala a ghayra allahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum ala alalamin shin yanzu wani wanda ba Allah ba shi kuke nema in nemo muku shi in sa muku shi a matsayin abin bauta bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita ku akan dukkan sauran halittu yanzu kuma kuna neman ku bauta wani wanda yake ba shi ba wato kaga anan gurin lalle annabi Musa alaihi salam a cikin kissarsa akwai darasi kai ka ce ya huta an ya da mangwara an huta da kuda da aka halakar da fir'auna annan Musa shi kenan ya riga ya gama hutu ashe kuma an gama da wacce matsala kuma za a shiga wata sabuwar matsala to haka da'awa take a cikin darasi akwai darussa a cikin kisa annan Musa za ta koya mutum haƙuri da juriya in ba haka ba waɗannan mutane da yaje yi musu yakin kwatar yanci aka halakar da daula guda sama da su sannan su ne yanzu kuma an ketare an samu yancin fa kenan rigar yanci an sata an bi ta cikin teku an wuce shikenan kuma wai sun ga waɗansu suna bautar dan mariki kuma suka yi sha'awar su bauta dan mariki sun ga waɗansu suna bautar gunki suka ce wai su ma ya kamata a samu musu wani dan gunki gunki su ma su rika bauta masa har sun yi sha'awa ku daga annabin Allah tsakankaninku sun manta da irin tagomashin da Allah ya yi musu to abin da ke cikin wannan kissa ya yan uwa shine hakuri wajen da'awa juriya wajen da'awa zamu ga irin yadda annabi Musa zai sha fama da su bayan ya gama fama da fir'aunan zamanin sa anan zamu dakata gobe sai mu tashi a inda muka tsaya abinda muka fada zama daidai, Allah ya shafa mu lada, wanda muka kuskure Allah ya shafe mu lada. Assalamu alaikum.